الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى هنرى مجلس منكرة فقه مسلم شيء أكم مذهب السادة المالكية رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. Wada muke karanta littafin matanin al-Shimawi na Sheikh al-Allama Abdul Bari Rufa'i al-Shimawi rahimahullahu ta'ala al-Maliki, wadda muke karatu a cikin babin da yake magana akan limanci. Yau muna ranar Alhamis 28 ga watan Shawwal Hijira alif da 439, wadda kuma yazo daidai da 12 ga watan 7 miladiya shekara 2018. To, a karatun mu da muka yi wadda ya gabata a babin limanci, an ce min zamu tashi wa yustahabbu salamatul a'dha, ko kina mun karanta sharuɗan da malam ya kawo na limanci a baya. Liman ya zama namiji musulmi mai hankali baligi, masanin abin da sallah ba ta ingantuwa sai da shi, kama daga karatu da fikihu har malam ya kawo waɗansu limamai da idan mutum ya yi koyi da su, sallar shi ba ta yi ba. Ko da dai gabanin mu je can a Malikiya, sukan ambaci sharuɗan limanci fiye da waɗannan da malam ya ambata, sharuɗa ɗin wanda suke na wajibi fiye da wanda malam ɗin ya ambata. Malam bai ambaci kudura ba, kudura al-qudratu ala al-arkan al-fi'liya wal-qawliya, wato iko akan aiwatar da rukunai ko na aiki ko na magana. Wajibi ne liman ya zama yana da ikon aiwatar da abin da yake rukuni ne. Idan aiki a cikin sallah ba rukuni ba ne, to da sauki dan liman ya kasa zuwa da shi. Amma aiki kamar rukuni a ce ya gagari liman, kamar a ce ruku'u, kunkuminsa kage yake ba zai iya ruku'u ba, ko ko ba zai iya zama ba. Idan ya dago daga sujuda sai dai ya gurfana akan gwiwoyinsa, ya tsaya akan gwiwoyinsa, amma ba zai iya zama daɓa irin yadda ake zaman sallah ba. Kun ga wannan ya gagara, ko a ce ba zai iya sujada ba. To, idan liman ya zama aikace ba zai iya aikata wani rukuni cikin rukunai ko wasu rukunai cikin rukunai ba, to wannan ba za a sanya shi limamin masallaci ba. Ko kuma a ce ba zai iya aiwatar da wani rukuni na kauli ba, na fada, kamar a ce bebe ne ba zai iya karatun alkur'ani ba, daidai da fatiha da ake bukata tilas ba zai iya yin ta ba, to ba hali ya ja sallah a matsayinsa na liman a masallaci na lafiyayyu. Sai dai idan limamin bebaye ne, shikenan, dama irinsu daya, ko shi wancan limamin guragu ne, dama ba sa iya tsayuwa a sallah. To, wannan sharaɗi ne da malam bai ambace shi ba, kuma yana da muhimmanci musamman a Malikiya. Sannan akwai sharaɗi da malam bai ambata ba har yanzu, wanda su Malikiya suna bashi muhimmanci, shine duk liman kar ya zama mamu. Idan shi mamu ne, to ba hali ya zama liman, sai dai a sura guda ɗaya. Suna cewa akwai mamun da yake iya zama liman, har suna lagazi da wannan surar. suna cewa muna da mamu lana ma'mumun yakunu imaman, muna da mamu da yake iya kasancewa liman. Waye wannan mamun? Sai suke amsawa da cewa shine mamun da bai samu raka'a ko daya ba, ya samu sujadar karshe ko ya samu tahiyar karshe, to shi wannan ya iya ya zama liman tare da ya san cewa za a bi shi sallah. To wannan irin wannan mamu a malikiya na iya zama liman, amma mamun da ya samu wata raka'a cikin raka'o'i to a malikiya baya zama liman. An kira shi mamu bisa la'akari da cewa shi wato tsohon mabiyin wani limami ne, amma hakika a lokacin da liman ya bar shi aka yi da sallah, shi sunansa masbuki, masbuki, amma an ce masa mamu bi itibari ma kana, an yi la'akari da matsayinsa na da kafin liman ya sallama. To yin sun ce mamu baya zama liman, suna nufin dukkan wanda ya bi wani limami sallah kuma limamin ya sallame ya bar shi don ya rama ko ya cika to sallar shi, to wani baya bin sa sallah. Duk da cewa wannan sharadi a malikiya yayi karfi, to amma wajen jumhurin malamai wannan sharadi ba sharadi ne wanda yake hana ingancin sallah ba. Dukkan wanda yake sallah ya halatta a bishi sallah, sawa'un farilla yake ma ko nafila, sawa'un sallar da zaka yin yake yi ko wata daban yake yi, matukar siffa siri ɗaya ne. Sawa'un ada'i yake yi ko ramuko yake yi, sallah yake kai ma sallah za ka yi. Innamal amaru bin niyati wa innama li kulli imri'in ma nawa. Annabi alayhi salatu wassalam cewa ya ce kowane mutum yana da sakamakon niyyarsa ne. Haka mutum ya zo yana ramuwar sallah azhar, kai kuma yanzu za ka yi azhar, ka bi shi sallah, ramuwa yake kai kuma yi kake ta yanzu, kowa niyyarsa shi za ta yi masa tasiri. An fahimta? Don haka yanzu a nan zai zama idan liman ya bar mutum don ya cika to ko ya rama abin da ya rage masa na sallah, sai wani ya zo ya shiga yin sallah tare da shi, zance mai inganci sallar su ta inganta, da limamin da mamun duka sallar su ta inganta. Su ma malikiya ta'alili suka yi na hankali, kuma raddin da aka musu ta'alili ne na hankali. Ta'alilin su na hankali ce suka yi ai shi wannan mamu ne, mamu kuma baya taba zama liman, kamar yadda idan liman yana sallah muna bin sa sallah matsayin sa na mamu, kaga wani ba zai zo kuma ya ce zai bi ni sallah ina bin wani liman sallah ba. Mamu baya zama liman, dan haka zai lazimci wannan siffar ta sa ta mamu baya zama liman har san da zai yi sallama, ko da liman ya rabu da shi yana nan da wannan sifa ta cewa shi mamu ne. To amma masu musu raddi suka ce a'a, ai daga lokacin da mamu ya rabu da liman, daga wannan lokacin ya zama munfaridi, ya zama mai sallah shi kadai, duk hukuncin sallarsa ta kuma hukuncin sallah mai sallah shi kadai, shi sa da zai yi rafkanuwa za ta lazimce shi. Inda zai yi rafkanuwa a tare da limaminsa gabanin ya rabu da liman, rafkanuwarsa ba ta da tasiri. Da mutum yana bin liman sallah, mun karanta a babin rafkanuwa, ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Idan mutum yana bin liman sallah, liman ya ɗago daga sujuda zai yi zaman tahiya, sai mamun ya rafkana sai ya miƙe tsaye, da ya miƙe tsaye sai ga limamin ya zauna, sai ya dawo ya zauna. Kun ga inda liman ɗin ne ya yi haka, dole akwai ba'adi. Amma yanzu mamu ne ya yi haka, da haka da ya dawo ya zauna ba wata ba'adi a kansa, saboda limaminsa ya ɗauke masa duk wata rafkanwa. Amma da zaran ya rabu da liman ɗin, to yanzu in ya yi rafkanwa za ta lazimce shi. To idan kuwa yanzu rafkanwarsa ta dawo kansa, hukunce-hukuncen sallarsa yanzu sun dawo kansa, ta yadda in yayi sallama ma hatta suturar liman da da liman ya tare masa, yanzu sai ya nemi tasa. Idan liman yayi sallama ya bar mamunsa, to daga wannan lokacin suturar gaban liman ta dina aiki wannan mamu, wannan masbuki, wannan mamu. Don haka ba hali a gitta ta gabansa. To kun ga kenan, idan aka ce liman ya sallame, mutum ya zama
on his own.
Ya dawo sallar sa komai nasa ne, sutura tasa ce, rafkanuwa tasa ce, karatu nasa ne, yanzu ya rabu da liman, to yanzu hukuncin sa kamar bai salla shi kadai ne, kuma ya halatta mutun yana salla shi kadai ka zo ka jona masa salla? Ko a malikiyar ma mutun ya tada azhar yana yi, ko magriban nan da muka yi wani yana yi, ka zo ka shiga sallar tare da shi? Ko a malikiya ya halatta ai haka? To zai zama wanda ya rabu da liman shi ma kamar mai sallah shi kadai ne hukuncin sa, a sauran abin da ya rage masa na sallah, to ya halatta wani ya zo jona masa. Don haka zance mai inganci mamu yana iya zama liman mutakar ya rabu da limamin sa. Sannan malamai malikiya suna karawa da ainihin wato sharadin cewa shi liman da sharadin kar ya zama wannan sallah maimaita ta yake da can yayi ta. Misalin a ce sallar azhar, ya yi wannan sallah ta azhar, ya sallame, sai kuma ya zo zai maimaita ta, wala Allah ko da ya yi shi kadai, yanzu kuma sai ya ga jama'a sun zo, sai kwadaitu da ya sake, to wai shi ba zai yi limanci ba, sai dai wani a cikinsu ya limanci, saboda shi yanzu sallarsa ta azhar i'ada ce. Tunda i'ada ce, su kuma ada'i ne, su yanzu za su yi ne, ita ce ta farkon su, shi kuma maimaitawa zai. Don haka tunda wato manufar sallar ta bambanta tsakanin mamun da liman, to shi ba zai wannan sallah ba. Wannan ma zance mai inganci babu abun da zai hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallacin sa, ya idar da sallah, wani bawan Allah ya shigo, sai yace da sahabbansa, wane ne zai yi wannan sadaka? Wannan zahirin sa ya nuna cewa ainihin wanda zai yi sadakar in ya so ya iya zama liman, wancan ya iya zama liman, ba abun da ya bambanta cewa to kai mai bada sadakar kar ka zama liman, a za ka iya zama liman. Sannan hadisin Mu'adh dan Jabal sahihi ne, ingantacce ne kuma akan wannan mas'ala. Mu'adh dan Jabal yana sadar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya koma kuma unguwarsu, yaje ya ja mutanen unguwar su sallar isha'i din, wanda hadisin ya nuna isha'i ce, amma dai wannan yana nuna cewa tayu sauran salolin mu haka ne yake yi. In yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya koma kuma unguwar su ya ja su sallah, shine limamin su. Kaga kenan, ai tunda yayi isha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu yinta a unguwar su da mutane maimaitawa ne, kuma ya zama liman, kuma Annabi alayhi salatu wassalam bai hana shi limancin ba. Ko tsawatarwan da ya zo a cikin hadisin ba tsawatarwa akan me yasa yake kuma wajen su sallah ba ne, tsawatarwa ne akan me yasa yake tsawaita musu sallah. Sannan malikiya har yanzu sun ƙara sharadi, idan a sallar juma'a ne limamin ya zama ɗa ba bawa ba, idan bawa ne ba zai ja sallar juma'a ba, saboda ita sallar juma'a wajibi ce, ba wajibi bace akan bawa. To tunda ku ba wajibi ce akan bawa ba, to su kuma a malikiya suna shardanta daidaituwan matsayin sallah akan mamu da limamin su. Tunda su mamu sallar juma'a wajibi ce akan su, shi kuma limamin ba wajibi bane, kamar matafiyi shi ma haka, sun kara da wannan sharadin, shi ma sallar juma'a ba wajibi ce akan sa ba. Don haka a malikiya ba zai yiwu wadda wannan sallar ba wajibi ce akan sa bai ya ja waɗanda su wajibi ne akan su, wato kamar shi tunda ba wajibi ce akan sa ba, wato ƙarfin ta a wajensa bata kai ya ɗauke wa masu wajibci ba. To amma duka wannan sharuɗan su ma sharuɗa ne da ba za su hana ingantuwar sallah ba a wajen jumhurin malamai. Don bawa ya ja sallar juma'a ba zai hana ingancin sallah ba. Gashi nan yadda Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala anhu da ya kaurace ya koma wani kauye da ake ce masa Rabza, ya je ya samu mutanen wannan kauye limamin su bawa ne bakan fata, suka ce to ga sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, don haka mun samu limami. Abu Dharr ya ce a'a, ku ci gaba da sallar ku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni jagorancin koda mutum biyu ne. Da haka ya zama dan kallo, ya zama mamu, inda a ce ainihin wato bawa baya zama limami ratibi, to da ainihin wato Abu Dhar bai amince da limancin wannan bawa ba, kuma zahiri zamu ce hadda sallar Juma'a tunda shine limamin su, kuma wannan gari ne kaga ba za mu cire sallar Juma'a ba tare da wani dalili mai karfi ba, tare da cewa Abu Dhar al-Ghifari sahabi ne mai ilimi kuma mufti, kusan ma sun samu sabani da Muawiya ne a Kufa lokacin khalifancin Uthman a sakamakon sabanin fatawa da ake samu tsakaninsa da Muawiya. Ya dawo garin Madina, daga ƙarshe ma yanke hukuncin zaman garin Madina ma ba zai yi ba, ya tafi ƙauye Rabza ya je zauna a can abinsa. Wannan kuma ya tabbata ne bisa ga wato labarin da Annabi sallama ya bayar na Abu Dhar al-Ghifari, cewa zai rayu shi kadai kuma zai mutu shi kadai, kuma za a tashi shi ranar alkiyama shi kadai, da dar Allah tabbata gare shi. To bayan nan mun karanta wannan ƙarshen sharuɗa kenan a wajen malikiya. Bayan nan mun karanta yadda malam yake cewa idan kai koyi da liman sai ya bayyana maka cewa wannan limamin kafiri ne, ko mace ce, ko kuma khunsa mushkil wato mata maza ne, ko mahaukaci ne, ko fasiki ne, fasiki amma na gabbai ba na aqida ba, ba na zuciya ba, fasiki na zuciya shine dan bid'a, fasiki na gabbai kuma shine fasiki mai aikin sabo wanda ya bayyana ayyukan sabo suka bayyana, ko kuma ya bayyana maka cewa yaro ne wanda bai kai mafarki ba, ko kuma aw muhdithun ta'ammada alhadatha, ko kuma ya bayyana wa mamu cewa wannan mutumin mai hadasi ne kuma da gangan yayi wannan ya bar wannan hadasi, to batalat salatuka wa wajabat alayka al'ada, malai yace sallarka ta baci wajibi kara masalla. Shi ma wannan mas'ala duk da ban sanya muka bayanin ta a wancan karo ba, amma dai akwai abin da nake ganin zan yi tambihi a kansa. Magana akan cewa mutum idan ya bi wani sallah sai ya bayyana masa wannan limamin nasa kaza ne, me ya matsayin sallarsa, malam yayi kudin goro anan, wanda kuma akwai bukatar a rabe abun ya zama filla-filla daban-daban. Wato ba kowa bane idan ya bayyana maka sallarka za ta baci, ya danganta shin wannan abin da wannan mutumin ya rasa, ko kuma siffar da wannan limami ke tattare da ita, shin siffa ce ta inganci, siffa ce wacce take ta inganci, ko ko ba siffa ce ta inganci ba? Idan siffa ce ta ingancin sallah, musamman a wajen shi mamu da shi kansa liman, kamar misalin kafiri da malam ya kawo, kun ga kafiri sallarsa ba ta inganta, ko kuma mahaukaci da malam ya kawo, mahaukaci sallarsa ba ta inganta, ko a kansa ko a waninsa, ko kuma mai hadasi au muhdithun, ko mai hadasi wanda ya gangancin hadasi, kun ga sallarsa ba ta inganta. Waɗannan mutane guda uku sallarsu ba ta inganta, idan har ya bayyana liman kafiri ne, ko ya bayyana limamin nan mahaukaci ne, ko ya bayyana limamin nan da gangan ya yi hadasi kuma ya ci gaba da sallah a haka, sallarsa ta baci, ta mamu ta baci. Amma idan wannan sharadi ba sharadi ne na inganci ba, zai yi wannan limamin ya zama shi a karan kansa sallarsa ta inganta. Misali mace in tayi sallarta ba ta inganta ba, sallarta ta inganta. Ko kuma khunsa mushkil, mata maza in yi sallah ba za ta inganta ba, sallarsa za ta inganta. Ko kuma fasiki mai aikin sabo, in yi sallah sallarsa ba ta inganta, tana inganta idan ya yi ta yadda ake bukatarta. Ko kuma yaro karami, yaro in ya yi sallah ba ta inganta, tana inganta. Waɗannan duka sallolinsu idan sun yi kamar yadda ake bukata, sallarsu ta inganta. To idan mamu ya zo ya bi kuma ba tare da ya san haka limamin yake ba, sai bayan an idar da sallah ya fahimta, shi meye nasa laifin da sallarsa za ta ɓaci, bayan shi wanda ya sallar shi ma sallarsa za ta inganta? Man sahhat salatuhu fi nafsihi sahhat salatuhu ma'a ghairihi, duk wanda sallarsa ta inganta a kashin kansa, sallarsa da wani ta inganta. sai dai mu ce a'a ha dama mace sai limamiyan nan kai ko ba haka ba ba mu ji dadin kasafin ba amma ba za a nada ta limami ba ko ba za mu saki yadda ta zama limamiya ba shikenan amma waccar wadda aka yi tunda ita ma sallata tayi ko ba tayi ba sallata tayi me yasa tamu za ta bace ku duba yadda malam yace aw muhdithun ta'ammada alhadatha akwai wata fa'ida a wajen mai muhimmanci da ya kamata mu maida hankali kan wannan bayanin da nake da malam yace ko kuma mai hadasi da ya gangancin hadasi malam ya nuna mana yana mana ishara zuwa ga cewa kenan mai hadasin da ba da gangan bai yi gangancin hadasi ba kenan limancin sa yayi kenan yanzu idan liman ya ja mutane sallah sai bayan an idar da sallah bayan ya tafi gida sai ya tuna au ashe yana da janaba ya manta ko ashe yayi fitsari bai saki alwala ba ya manta isharar da karatun malam yake mana mafhumin karatun malam yana nuna mana shin sallar mamu ta inganta ko ba ta inganta ba ta inganta tunda limamin ba da gangan yayi ba bai san shi ma haka al'amarin yake ba to yanzu anan shin ya halatta mutum yayi sallah da hadasi bai halatta ba ana karban sallar mutumin da yayi ta da hadasi ba a karba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a karban sallar wanda ya hadasi har sai yayi sarki amma yanzu wannan a sakamakon mantawa yayi yasa sallar mamunsa ta inganta tare da cewa ta san bata inganta ba an fahimta shi da ya tuna yana da janaba yanzu zai yi wankan janaba zai sake sallar ta san bata yi ba amma ta mamu ta yi to idan har wanda sallar sa bata yi ba amma ta mamun sa za ta inganta kuma a amince da hakan din yaya wanda sallar sa ta yi a kashin kansa za a ce ta mamun sa bata inganta ba almuhim wannan shine abin da na so na fito da shi ba sani ba ko a wancan majalisin mun fito da shi ko mun fito da shi ba ba zan iya tunawa ba amma dai kudin goro da malam yayi wa waɗannan jinsin nau'in mutane da za su bayyana a halin limanci yana bukatan tafsili kamar yadda muka yi Allahu a'lam malam yace wa yustahabbu salamatul a'dha'i lil imami an so lafiyar gabbai ga liman liman ya zama gabbansa lafiya sumul kamar yadda mun ambata a cikin sharuɗan da malaman malikiya suke karawa al-qudra wato samun iko akan zuwa da rukunai wannan gazawa ce ta dara wannan siffar da malam yake kawowa ita wannan siffar salamatul a'dha gabbansa su zama lafiyayyu suna lafiyayyu zai yiwu liman ya zama wata gabbarsa ba ta da lafiya amma ba za ta hana shi ya zo da rukuni ba don haka jinyar wata gaba cikin gabbai kasa yake da wancan sharadin na kudura akan rukunai shi yasa malam yace wannan mustahabbi ne an so ga liman ya zama lafiyayye ne gabbansa sumuri yana da lafiyar hannu yana da lafiyar gaba yana da lafiyar farji shine malam yace an so lafiyar gabbai lil imami ga liman saboda kun san limancin nan fa babban matsayi ne babban matsayi ne kawai mu ne muka rena limanci a kasashen Hausa Fulani da bakaken fata da oho suware suware amma dai tsakani da Allah liman babban mutum ne tunda yanzu sharuɗan da muka ambata a baya na liman da wadda malam ya ambata da wadda muka ƙara dazu sun ta san masharadi 10 to kai yanzu duk wanda aka tasa shi a gaba ya cika sharadi 10 ba za ku daga masa kafa ba kusan cewa babban mutum ne an fata ce an gama verification kenan sannan aka tura shi da haka liman babban mutum ne, babban matsayi ne, kuma sannan duk yawan mutane ko sun kai dubu nawa ne shi kadai ne zai wuce gaba, kuma sai yayi sannan ayi duk talaucin sa. Sai yayi ruku'u sarki yayi, sai ya dago daga ruku'u sarki da mai kudi da shugaban kasa da kowaye ma sannan su dago. Zaka samu liman afakallahu ba yadda yake yana fama da abin da zai ci, amma manya-manyan shugabanni a bayansa, manya-manyan masu kudi a bayansa, shi kuma sai an mutu a neme shi, sai an mutu sannan a neme shi. Mutanenmu suna rena al'amarin limanci. Kun danka masa amanar aljannar ku ya jagoranta, a sanadinsa kun samu ƙarin lada, maimakon in za ka yi sallar ka kai kadai kana da ladan sallar ɗaya, idan tare da liman ɗin ne kana da ninki 25 zuwa 27, ya sababa maka, ya jagorance ka zuwa samun wannan lada. Sannan wala Allah idan kai kadai za ka yi sallar ba za ta yi kyau irin yadda liman ɗin zai ja ka ba, in ya ja ka za ta fi kyau. Amma tare da haka an rena liman, wani ma ba shi ko kobo ta wanda yake liman magana, ga wata malar lokaci ba yayi ba, ya har yanzu ba shiga sar, wai ina yake ne, kaga ba daidai ba ne. Liman babban mutum ne, bai kamata a dinga yi wa limana ta masa tayan fa, tayan mala, ko kuma kaga a irin lokacin nan na damana hadari liman yayi sallah magariba sai ka ji masallaci ya kaure, wasu suna sun mike tsaye suna cewa a hada mana, a hada liman. Wallahi akwai limamin da yace ya hada sallah ta ranar ce yayi aka yi aka sai yace matsawa suka yi, wallahi gaba ɗaya sun masallacin gaba ɗaya kaure, naga in ban ja sallah ma matsala ne, ce irin masifa ce wannan. To me yasa ya wuce gaba? Ai da duk sai ku wuce gaba shi ya tsaya a baya. Da haka duk wanda aka sanya shi a gaba a matsayin liman, to ai sharuɗa ne suka kai shi, ba wai son zuciyarmu ne limanci ba fa, ilimi ne limanci. Kuma sannan biyayya ita ce a cikin limanci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, an sa liman ne dan ai koyi da shi. Da haka da zaran an shigo masallaci shine liman, tun kafin a fara sallah shine liman za a yi koyi da shi, ba za a yi masa khuruji, a yi masa tawaye ba. Akwai limamin da an yi sallar magariba bai haɗe ba, kawai wani ya wuce sai fita ya a masallacin ya ba su wuri, kawai wani ya wuce, wasu ma bayan idar suna cewa ai dan gargajiya ne, ai me gargajiya, ai gargajiya shine abin da kuka yi, shine asalin gargajiya. Kun fita daga shugabanci na liman, kun kirkiri naku, wannan ba karamar masifa bace, ko ana ruwa da bakin kwarya liman ya yanke hukuncin ba zai hade ba, to masallaci sai a tashi, mai nafila yayi, mai zikiri yayi, sai isha ta yi. Lokacin da Abdullahi ibn Zubair ranar da Idi ya hadu da sallar Jumu'a a zamanin Abdullahi dan Zubair, ya ja mutane sallar Idi ya koma gida, Ata ibn Abi Rabah yace mun zo masallacin Jumu'a muka zauna muka jira Abdullahi dan Zubair bai fito ba, muka jira shi bai fito ba, karshe muka yi sallolinmu kowa ya tasa, ba wani wanda ya wuce yace kai wannan fa ba zai zo ba, a kira mana sallah mai Juma'a, ba Juma'a ce ba su iya ba, amma saboda shine shugaba shine liman bai fito ba, ba a ja sallar Juma'a ba. Sannan kuma ba su jam'in sallar azhar ba, kowa sai azhar dinsa shi kadai. Me yasa? Don tabbatar da biyayya, don tabbatar da biyayya su ga me, biyayyar su ga ainihin liman shugaba. dan haka liman babban mutun ne yana da kyau mu kiyaye gashi nan yadda ake ta fadan sharuɗan sa ake ta karatu akan sa ake ta waye kar mu dauke shi mutun ordinary kawai dan haka ana son liman ya zama tunda babbar kujera ce ya zama kammalalle ya zama lafiyayye ne kar liman ya zama akwalmade ko ya zama a targade ko ya zama gashi nan dai wani iri masallaci kowa gashi nan tsayayye na mutu sosai shi kuma limamin shi ne wani iri a'a babbar kujera ce babban matsayi ne za ku ga yadda malam zai kakkawo mana abubuwan da ake gujewa a ce wannan shi ne liman a haka shi yasa maganar da na fara ta farko ita ma a sake duba ta ita ma a masallatayyanmu ya kamata a ce idan a masallacin nan akwai masu kyawawan riguna a ce liman yana ciki kwarai idan akwai masu kyawawan mashina a ce liman yana ciki amma tsakani da Allah huluna masu kyau riguna masu kyau an yi fakin motoci da mashina amma liman takalminsa sufana rigarsa anakallahu hularsa an tayi annakiya sai a ce ai gafarta mala ai su masu zuhudi ne masu gudun duniya ne sai sa wani limami ana cewa an yi sallar an gama ana tahiya maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya ce Allah ya kyauta Allah ya kyauta saboda shi ake duk tun ana sallar gaba ɗaya damoyi ne kawai yake ta tunani yake ta nazari kawai mutane da kyawawan riguna da manya-manyan ababen hawa da manya-manyan gidaje har ka samu gidan liman gaba ɗaya an yi iska ba zai zaunu ba in an yi ruwan sama ba zai kwantu ba sannan ga ma kama kan gidaje kuma na mamu limanci babban makami ne a kula da liman liman ya samu abinci ya samu riga ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa wannan shine abin da ya kamata malam yace an so lafiyar gabbai ga limami wa tukrahu imamatul aqta'i saboda haka an ki limancin mai yankakkiyar gaba a ce liman ba shi da hannu daya ko hannayensa biyu a yanke ko a ce wasu yatsunsa a sassare ko kafarsa a yanke a wal ashal an ki limancin mai shan inna hannunsa daya a shanye ko kafarsa a shanye ko wani barin jikinsa a shanye kuma shine liman an ki wannan ana ambaton makaruhi ne amma da za su ja sallar fa sallar ta yi amma dai ai ba haka ake son a ga liman ba ai ba zai daidai ba ce ga sunan lafiyayyu a sahun gaba sune mamu shi kuma gashi nan in zai yi ruku'u sai ya tankware sai ya lankwashe sannan ya kai ruku'u in zai dago sai ya lankwashe sannan ya dago kun ga wannan ya kamata a hutasar da shi wa sahibi salas da kuma ma'abucin yoyo ko yoyon fitsari ko yoyon mazi ko yoyon kashi ko yoyon tusa duk ana yoyon su jinya ce to wanda yake da yawan fitar da waɗannan abubuwan to bai kamata ya zama liman ba wa man bihi quruhun lis-sahih ga wanda yake da kuraje ga mai lafiya wato limancinsa ga mai lafiya waɗannan sifofi da mai yankakken gaba da mai shanyayyen wani tsage na jikinsa da mai yoyo da mai kuraje duka an ki limancinsu lis-sahihi ga lafiyayyen mutum in ya so idan gurgu ne in zai ja guragu ne sallah shi kenan idan asibiti ne ɗakin shanyayyu suka naɗa limami shi kenan idan haka masu ciwon yoyon fitsari su ma suka sa wa kansu limami duka kowa dama ɗiga yake yi shi kenan haka masu kazuwa ko masu kuraje su ma suka sa limaminsu duka wannan ba matsala abin da aka ƙi shine ya zama wani da wannan matsalar kuma ya zama limamin lafiyayyu. Mala yake wa imamatu man yukrahu, sannan an ki limancin wadda ake ki wadda ma mu ba sa son sa. Kuma shi wannan kin iri biyu ne, akwai karaha diniya, akwai karaha dunyawiyya. To wannan karahar, wannan ki ana nufin karaha diniya, mamu suna kinsa saboda wasu matsalolinsa da suka saba wa addini. Ko dai mutum ne mai yawan zage-zage da ashar a shari'a, ko yana dan banka sigari, ko kuma mutum ne mai ƙarya, wuya ne ya zauna labarinsa duk ƙarya ya riga ya shahara da haka, ko mutum ne mai cin bashin riba. Ire-iren waɗannan siffofi da mutane suke kyama, sai zama limamu suna da wata siffa cikin irin wannan siffofi na kyama, sanadin haka ne ba sa son sa. To bai kamata a naɗa musu shi liman ba tunda ba sa son sa. Amma idan ki ne irin na sha'anin duniya, kamar ki ne irin na siyasa, tunda yanzu siyasa ta addaba al'umma, tana nan tana bin masallatayya, a ce limamin dan PDP ne, ladan dan ABC ne, ko ce wani wasu daga cikin mamut akwai dan afga, akwai dan PDM, akwai dan kaza dan kaza, kaga abubuwa gashi nan dai da suka zama abin da suka zama. To irin wannan sabani baya shiga cikin sha'anin limanci, dan an ce wannan limamin dan PDP ne fa shi. To yanzu kun san tunda jam'iyyar gwamnati tace ABC tace yawanci tafi farin jini a wajen mutane, to yanzu limamin idan dan PDP ne zai kaji ana cewa kai dan PDP wa dai dan PDP sallah, a to ba zai shigo cikin wannan harkar ku ta PDP da ABC ba ta shigo masallaci ba. Wannan sha'ani ne na duniya, wannan kiyayya ce irin ta ainihin wato siyasar duniya, ba siyasa ce da baƙiyayya ce da aka gina ta akan Allah da manzo ba. Don haka ba za ta ba, to irin wannan kin ba za a mai ba za a yi la'akari da shi ba. Don haka dan mutane sun kokarin tuba limamin su, an tada zanga-zanga, sai aka kai gaban alkali domin yayi hukunci, ce to ku me yasa ba ku san sa, sai aka yi shiru aka kasa faɗa, ai gaskiya mu bai mana ba, bai muku ba kan mai kamar yaya meye matsalolin sa, dole sai an ji me matsalolin. Yanni yace dan PDP ne, to alkali zai ce wannan magana banza kenan, eh ko dan ko menene ma ai wannan bai shafi matsala ta da za ta hana limanci ba. An gane ko? Yawa. Don haka da mala yace imamatu man yukrahu, limancin wadda ba a so, to ana nufin wadda ba a so saboda wasu siffofi da suka saba wa shari'a. Yawa. Kamar yadda Annabi sallama shi ne yace shi ya hana mutum ya ja mutane sallah ba sa so, kar mutum ya ja mutane sallah ba sa son sa. Mala yace wa yukrahu lil khasiyi, an ki limanci ga al khasi, shine mai dandakaccen gaba, wanda gaban sa yake yanke, al aurasa ko wani abu ya yanke ta ya zama babu ta gundule, ya dai warke amma kuma a yanke take, wannan shine khasi. Ko kuma an masa dandaka, ƴaƴan marenansa ba sa aiki sun tsinke, wannan ma khasi ne. Wasu suka ce a shine majibu, wanda ƴaƴan marena suka tsinke ba sa aiki, dan haka gaban ba zai tashi ba, ya zama majibubi. To dukkan su dai illoli ne irin na namiji, tunda mace ba za ta ja mutane sallah ba, kaga namijin daga bansa ko yake yanke ko yake dan guntu ne baya iya saduwa da mace kwabewa yake yi, ko kuma ƴaƴan marenansa a tsinke suke gabansa baya tashi, duk illoli ne da suke mayar da namiji kamar mace. Dan haka shi yasa malikiya sun suna kinkirin wannan har waɗansu suka tsananta ma ya zama liman in ba shi mata, to sai ka gaba a nada mutum liman in ba shi mata a wuraren mu a cikin gari, duka an tsananta akan wannan ne. Asali makaruhi ne fa, ba wai limancin sa bai yi bane, amma da aka tsananta abin sai ya zama matukar mutum bashi mata sai kaga da wuya a bashi limanci. Daga baya ne da sunna ta yadu sosai, ilimi ya shiga cikin mutane da yawa, mutane suka fahimci abin ba wani mai tsanani bane, har ya kai ga samari ma suna nan limamai, har limancin juma'a suke yi, matasa ba su taba yin aure ba. Amma malikiya suna tsananta cewa in baka taba aure ba tukunna ba a san ma tukun kai waye ba, kai din nan namijin ne da gaske ko mata maza ne, kana da lafiyar ko baka da ita, an gane ko? Tsananin har yayi nisa, wasu ba sa san limancin mai mata daya sai mai mace sama da daya, ce kuma liman kuma da mata daya, saboda akwai shakka mata daya za ta iya rufa maka asiri, ta iya yiwa akwai matsala, amma dai ta rufa masa asiri ana zaune ba ta cewa kowa komai ba. Zaka ga abu da yawa a duniya. To me an taɓa ban labarin wata baiwar Allah da ta zauna da miji shekara 8 budurwa ce, bai taɓa ratsa budurcinta ba shekara 8, saboda ba zai iya ba da lafiya, amma ta rufa masa asiri. Dan haka datta wannan namu na gida suka ce mai mata ɗaya ma akwai shakka, ai za ta iya bashi haɗin kai a zauna lafiya, mai mata biyu shine wanda ba yadda za a yi dauya su rufa masa asiri su biyu. Saboda in akwai gasa to kowace za ta dinga tsamanin a wurinta ne bashi lafiya. Sosai za ta yi tsamanin ita ne yake mata wannan shigantakar. Da haka wata rana sai ta fallasa, ita ce ita bata yadda ba. To amma in dai ce za a iya samu mai yawa. To don haka ko ya zama yana da mata biyu ko ya zama yana haihuwa, to duka wannan yana nuna cewa lallai shi namiji ne lafiyayye. Amma in ba haka ba, lallai limancinsa yana cikin garari. Wal aqlabi, hakan nan kuma makaruhi ne limancin mai loba, shine wanda ba a yi wakaciya ba, shine aqlab. Limancinsa shi ma makaruhi ne, saboda rashin kaciya kazanta ce, asali kaciya tsafta ce. Ita wannan fatar da ake cirewan fata ce da take rufe hashafar namiji. Dan haka idan namiji ya sadu da mace da loba yana yiwuwa, amma matsalar shine idan ya gama saduwar, idan ya cire gabansa, to wannan fata sai ta dawo sai ta nade, sai ta nade da ti a ciki, sai zama ba lalle ne shi kuma ya iya tale ta ya wanke yadda ya kamata ba, ba abin da zai sa gabansa ya samu lafiya sai kaciya. In ko ba haka ba, ya dangana dan da ti kenan yana ajewa, sai a wayi gari ya zama babban kazami cikin kazamai. To ta yaya zai zama mana liman wanda ta yi kullun ya nade najasa a gabansa? Wal ma'abun, hakan nan dan Daudu, al ma'abunu mai kamantacce ne ya da mata, ko a muryarsa ko a tufafinsa ko a tafiyarsa yana kokoyon mata. Wasu suka ce al ma'abunu ana nufin al muttaham, wanda ake tuhumarsa, wanda mutane sun kasa daddara da shi, gashi nan dai gashi nan ana dan zarginsa, cewa yana dan fadawa gidan makwabta fa, cewa yana kaza yana kaza, akwai dai yan maganganu suna yawo a kansa, ba a da nutsuwa da shi. Ko suka ce wannan shine ma'abun. To almuhim, duka da ko dan Daudin ne ko wanda ake tuhuman ne, duka wannan makaruhi ne limanci. Wa majhulil hali, da wanda ba a san halinsa ba kwata kwata. Shi majhuli iri biyu ne, akwai majhulul aini na wajen malamin hadisi, wanda shi dama ba a ma san shi ba, sunansa kawai ake gani. Akwai kuma majhulul hali, shi kuma gashi an san shi amma ba san halinsa ba, ba wanda zai iya baka labarinsa, wannan shine majhulul hal. Ko ma majhulul nasab, ko ma ba a san ma zuriyarsa ba, ba a san ma shi dan waye ba, kawai bako ne, ba a san garinsu ba, ba a san komai nasa ba, kawai a yayi be shi kawai sai a sa shi liman, wannan makaruhi ne. wa waladin zina, malam yace da dan zina. To dan zina shi ba shi da laifi in ba shi ma zinan ya je shi gayi ba, ko namiji ko mace, ba shi wani laifi, shi ma samun kansa yayi a duniya. In yayi imani ya bauta wa Allah, shikenan. To amma matsalar shi ne maqamul limanci, kamar da muka ambata tun farko, maqami ne mai daraja sosai. Su kuma mutane, su bayin Allah, wato Allah ya gina dan adam shi kuma akan karancin yafiya da bibiyan sharri. Wannan tabon dan adam baya manta shi, ba zai fasa ba, yana nuna mai wannan sifar yana aibata shi. Dan adam idan bai yi ilimi ba, bai yi imani ba, dama baya rabuwa da asara. To sai a wayi gari idan mutum an haife shi ta hanyar da ba ta aure ba, to mutane ba za su gushe ba, suna zindansa, suna nuna shi, suna mitarsa. Bila ka ce shine liman, to masallacin ma zai iya rashin farin jini, zai iya tarwatsewa, saboda mutane suna da karancin yafiya, kuma kowa yana son shi Allah ya yafe masa. Mutane suna da karancin mantuwa in dai ta sharri ce. Don haka wannan malaman malikiya suka ce a nesantar da shi daga limanci na ratibi. Wal abdi fil faridati, wal abdi malan yace da bawa, shi ma bawa makaruhi ne ya zama liman. Mun yi bayani a baya da muka yi kissar Abu Dharr al-Ghifari cewa babu abin da zai hana shi ma. Malan yace fil faridati, a sallar farilla, duka waɗannan da aka lissafa, waɗannan sifofi da aka ce makaruhi ne, limancin su fa a sallar farilla, kuma an yakuna imaman ratiban, kuma ya kasance limami ratibi. Kun ga wannan maganar ta cire abu biyu kenan. Idan ba a sallar farilla ba ce, to ba wani karhanci waɗannan da aka lissafa kowa a cikinsu dan ya ja sallah. Sannan abu na biyu da malam yace ya kasance liman ratibi, wato idan ba limanci ne ratibi ba, sallar sai ta taso a yi, sai aka tura shi ya ja mutane sallah, to wannan ma ba wukar hanci a ciki. Abinda ake nufi da limami ratibi shine wadda za a nada shi limancin salloli guda biyar a masallaci. Wannan shine limami ratibi, zai sallaci asuba, ya sallaci azhar, la'asar, magriba, isha. Ko da za a yi munawaba, a yi canjin aiki, a ce wasu za su sallaci wasu farillan, wani zai sallaci wasu farillan, wani kuma zai sallaci wani wasu farillan, duka wannan dai ratibi ne, limami ne wanda ya zama shine limamin sallar farilla a wannan masallacin. To irin wannan limancin ne ake magana, ba limanci na ka zo na zo ya taso ba. Malai ce bi khilafin nafilati, sabanin sallar nafila, fa innaha la tukraku bi wahidin minhuma, ita kam ba a kiba a kowane daya daga cikin minhu, ba a kiba a kowane daya daga cikin waɗannan da aka ambata da suka wuce sallar nafila ce. To nan ma akwai abin dubawa, abin mamaki yadda malikiya suka bambanta sallar farilla da sallar nafila, ko da yake wajahin su na bambantawa shine fifikon daraja na sallar farilla akan sallar nafila. To amma an yi la'akari da cewa dukkanin su kusantan Allah ne subhanahu wata'ala, da nufin neman lada, kuma wadda ake bude su da kabbara harama a kare su da sallama, kuma dokokin sallar farilla sune a sallar nafila, sharuddan sallar farilla sune a sallar nafila, yadda ake kiran sallar farilla sallah, haka sallar nafila sallah ce. To kaga idan har abu zai inganta a sallar nafila, me yasa ba zai inganta a sallar farilla ba? Duk sallah ne. Saboda haka matukar zai yiwu su ja sallar nafila kuma ta inganta, to haka za su iya jan sallar farilla kuma ta inganta. Kuma mu sake tunawa cewa dama fa malan yana cewa makaruhi ne, makaruhi ne, makaruhi ne. Shi makaruhi ba haramtawa aka yi ba, kuma ba hana ingantuwar sallar zai yi ba, sai dai ba haka aka so ba. Malam yace wata juzu imamatul a'ma, ya halatta limancin makaho, makaho wadda idanuwansa ba sa gani ake nufi anan, wadda idanuwansa ba sa gani. Kun san akwai makahon zuci, akwai makahon gani. Makahon zuci shi kan ai gaba daya, wannan ai mun yi magana akan sa can gudaburin da aka yi magana sharadin ilimi. Duk wanda yake jahili ne duk yake baya kawo wuta, ai wannan kan makahon zuci ne. Daga nan daga jahilci har zuwa kuma a gangara har zuwa kafirci, nan makahon gani ake nufi. Malaman malikiya suka ce da makaho da mai gani, tunda nan kun ga an ce shi aka ce wata juzu, ya halatta limancin makaho wanda idonsa baya gani. To sai wasu cikin malaman malikiya suka ce wai ma tukunna da limancin makaho da baya gani da limancin mai ido da yake gani, wanne yafi falala? In an barka da ka ce to ya za a yi ma a hada ko za ka ce limancin mai gani yafi falala? Me hujjar ka kan limancin mai gani? Ka ce ai annabi yana gani sallallahu alaihi wasallam. Su wasu suka ce limancin makaho yafi falala, saboda shi makaho baya ma gani, balle ma yana sallah ya kalli can ya kalli can har hankalinsa ya tafi wani wuri, ya fi nutsuwa ya fi khushu'i ya fi tara hankalinsa wuri daya, sabanin shi wanda yake gani can ya kalli can ya kalli can ya ta kalle kalle. Suka ce dan haka sallar makaho, limancin makaho yayi falala ta wannan fiskar. Wasu suka ce limancin mai gani ya fi falala, ga wanda ya zai iya ganin najasa ya tsallake mata bai taka ba ko ba haka ba? Zai iya ganin najasa ya tsallake mata bai taka ba, sannan kuma idan aka zo wajen sallah ya san alkibla zai fuskance ta bai dan goce ba, dan haka shi ya fi wancan falala. Ai sabanin makaho, shi ko makaho zai iya yi bo muku ma najasa bai san ya tako ta ba, ya zo shiga sallar a haka, ko ko ya zo tsayuwar sallar ma ba lalle ne fuskanci alkibla yadda ya kamata ba, sai kun saita shi ma ya dinga gocewa saboda bai santa ba. Almuhim a wannan rashin gani baya hana limanci, mutum zai iya zama liman ko da baya gani. Wal mukhalif fil furu'i, haka nan ya halatta limancin abokin sabani a furu'a. Amma kun san muna da usul, muna da furu'a, nan usul ba usul na usul fiqi ba, nan ana nufin usul na aqida. Yawwa, muna da usul sune mas'aloli na aqida, furu'a mas'aloli na fiqh na hukunci hukunci. Wanda kuka saba aqida a to kaga wannan ai mas'ala ce babba, mas'ala ce babba sabani akan aqida. Amma wanda kuka saba a furu'a a fahimtar hukunce hukunce, shi yana ganin za a dora hannu a kirji, kai kana ganin ba za a dora ba. Shi yana ganin za a yi kasaru, kai kana ganin tafiyar ba ta kai a yi kasaru ba. Shi yana ganin sallama ɗaya za a yi, kai kana ganin sallama biyu za a yi. Kaga wannan sabani ne wanda yake cikin furu'a. To shi baya hana limanci, baya hana wani yabo wani. Shi samala yace ya halatta bin abokin sabani a furu'a. Shi sa cikin sahabbai da suka samu sabani a Makka wajen sallar kasaru ko cikawa, sai ya zama shi ne cikawan wanda yake da ra'ayin cikawa shi ne shugaba, wanda yake da ra'ayin kasaru mamu ne. Da shugaban ya tada sallar, sai har wanda aka tattauna da shi akan kasaru shi yana da ra'ayin kasaru ne, shi ma shiga sallar akai da shi akai hudu. Ya idan ma wasu suke cewa kace kasaru za a yi kuma ka bi mu mukai hudu, sai ce ai sabani sharri ne. Da haka sai ya zama bai biye wannan sabanin ya me ya ci gaba da komawa gefe dan yayi kasarunsa ba, sai ya bi cikar sallar tare da yana da fahimtar kasar ya kamata a yi. Don haka bin abokin sabani to wannan daidai ne, haka ne ma yafi kamata, saboda a toshe kafar sabani. Shi sabani a furu'a sabani ne wanda dama sabani ne sa'ir, sabani ne wanda ya halatta, ba za ka raba wannan al'ummar da shi ba, don haka ba zai cutar ba. Na mala yace wal innini, da innini shi ma ya halatta a bishi sallah. Innini shi ne wadda namiji ne wadda yake da guntun azzakari, guntun gaba, ga gaban nasa yana nan complete takaciyarsa da komai, amma guntu ne. Koda ya tashi ba zai isarwa mace ba, ficewa zai ta yi. To wannan shi ake cewa innini. To suka ce ya halatta limancinsa, tunda dai aibu ne wadda ba wai baya motsi ba ne, ba kuma wai a yanke yake ba, ba kuma abu nan ba, kawai dai matsala ce ta kawai ba zai isa ba. To wannan bai kai a ce a yanke yake ba. Wal mujazzami, malam yace da kuma kuturu, mai ciwon kuturta, illa an yashtadda juzamuhu, sai dai idan kuturtar ta yi tsanani. Wayadurru biman khalfahu, yana cutar da wanda ke bayansa da wari, fayunaha anhu, to sai a nesantar da shi daga gare su. Wato ya halatta kuturu ya ja sallah. Nan kuturu da ake nufi kun san kuturu kala-kala ne. Akwai kuturu mai yankakkun gabbai wadda cutarsa ta kuturta ta kai ga ta yi lahani wa gabbansa. To shi wancan da ka ba shi hukuncin can wadda yake da yankakkun gabbai. Akwai kuma kuturu mai kurajen kuturta, bai rasa gabbansa ba, amma yana da kurajen kuturta suna ruwa. To idan har ba su tsananta yana wari yana damun mutane ba, to ba laifi idan ya yi limanci. Amma idan sun tsananta yana wari yana cutar da mutane, ba mazancen limanci ba, a nesantar da shi daga mutane, saboda ainihin wato kar ya cutar da su. To ana ce mun lokaci yayi, kuma mun zo daidai gabata, wa yajuzu ulul ma'mumi ala imamihi, sai mu dakata wannan gaba, idan Allah ya kai mu sati sai mu tashi daga wannan guri. Abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure, Allah ya fi mu, sallallahu wa sallim annabi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Da irin wannan sifa, amma kuma ya fi sauran mamu ilimi. In mun ce ilimi a nan mahallin na sallah, ana nufin karatun Alkur'ani da kuma sanin hukunce-hukunce. Ya ce to yaya za a yi kenan? Amsa a nan shi ne, to ilimi shi ke gaba da duk waɗannan sifofin. Duk sifofin nan da aka ce musu makaruhi ne jan sallah da waɗannan sifofi, to ilimi yana gaba da su. Idan mai yankakkiyar gaba ya kasance shi ne makarantun Alkur'ani, shi ne masanin hukuncin ku, shi ne masanin sallah, ya fi su sani, to shi ne zai zama liman, saboda shi ne asalin zabiti da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina siffar liman a kai. Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wadda ya fi karatun Alkur'ani a cikin mutane shi ne zai zama limaminsu. Fa in kanu fi qira'ati sawa fa a'lamuhum bi sunnah, idan sun kasance a karatun Alkur'ani sun zama daya, to mafi sanin su ga sunnah. To kun ga wannan babin ilimi ne shi yake gabatarwa akan sauran ainihin wato sifofi. Wannan yasa Abu Dharr ya gabawa liman amma ya bi shi sallah. Wannan yasa sahabbai suka sanya Abdullahi dan Amru ya zame musu limami, tare da cewa yana yaro karami bai wuce shekara 6 zuwa 7 ba, lokacin ma ko ma sutura da zai rufe gabaki dayan duwawun sa babu sai dan abin da zai rufe gaban sa da shi bayan sa kuma baya rufuwa amma a hakan suna manya suke bin sa sallah saboda yafi su alqur'ani kashi wannan sifa ita ce sifa da tafi sauran sifofi babban abin la'akari ana bibiyan wa sauran sifofi ne yayin da mutane suka daidaita babin ilimi in sun daidaita babin ilimi to kuma sai a bi wadannan sifofi a bambance wanda ya kamata da wanda kuma bai kamata ba Allahu a'lam na'am abin da ya shafi me eh na'am To babu cewa ake idan liman yayi rafkanuwa a sallah idan mai sallah yayi rafkanuwa a sallah an hana shi ya baje ta ba ko ya bata ta ba bata sallar wanda ya rafkanuwa alama ce ta jahilcinsa ba a ce in ya bata tan in ya bar sallar ya dauko ta daga farko ba a ce yayi wani laifi ba ba wanda yayi wa laifi sai dai kawai alama ce da take bayyana cewa shi jahili ne da ya kamata ce ga yadda zai iya magance matsalar sa amma yazo ya dauko sallar daga farko wannan shine kawai amma don haka mai sallar bai sujada rafkanuwa idan ya bar wannan sallar ya dauko wata to wancan abin da yayi a baya bai shafi sabo sallar da ya dauko ba in sabo sallar da ya dauko din ya kawo ta ba rafkanuwar yayi ta shikenan ta inganta wancan kuma abin da yayi ya zama jahilci da ba haka ya kamata yi ba sannan kuma ba kowace sujada ce ma in bata samu ba sallah take baci tunda mun karanta da ko anan malami ahlal yace in ba adice mutun zai yi ta ko bayan shekara guda ne ba wani abu ko ma yaushe ne ne musamman in ba adice har muke cewa sujada ai da qabli da ba'di duk kusan hukuncin sirri ɗaya ne in mun yi la'akari da sabanin da malamai suka yi akai wasu ma suna ganin ba wata sujada ma sai ba'di babu wani qabli to kaga idan mutun ya bar sujada bai yi ba daga baya ya gano cewa ya kamata sujada ko qablin ce ko ba'din ce wannan shi muka rinjayar kawai a lokacin zai yi ta matukar yana da alwala ko yayi alwala yayi kabbara yayi ta ko mun yayi wata sallah yayi idar sai kuma yayi wannan sujadar da niyyar gyaran wacce sallah da ta wuce Allahu a'lam na'am assalamu alaikum wato ya ce wancan karatun mun yi magana akan game da jan sallar mace har muka yi hujja da hadisin Ummu Waraka kan cewa Annabi sallama ya bata izinin jan mutanen gidanta sallah yanzu kuma da muka karanta mun karanta yadda malam yayi magana cewa idan mutum ya bi liman sallah sai ya bayyana masa cewa mace ce to sallar sa ta baci kuma ba mu ce komai akai ba muka ci gaba da kawai bayani dan haka sai ce ya samu iskali amsa anan shine ai ba wai na maimaita wancan karatun bane abinda na faɗa yanzu a tunani na ban faɗe shi bane da abinda nayi shiru ban faɗa ba ina ganin cewa na riga nayi magana akai a baya dan haka maganar limancin mace na riga nayi shi a wancan karatun ba bukatar yanzu in sake maimaita shi sai ban mai magana akan sa ba abubuwan da nazo da shi da na karo kawai ina tunanin bana jin nayi magana akan su wancan karan shi sai yanzu da su kawai dan haka maganar mu tana nan cewa mace tana iya jan sallah amma ba za ta zama limamiyar masallaci ba jan sallah a cikin iyalanta ko nafila ko farilla kuma ko da cikin iyalan akwai namiji wannan duka ba iskali matukar iyalanta ne banda namiji gardi wanda baya cikin iyalanta ce kawai wani mai hidima a gidan ne babba haka shiryake da shi ya dinga shiga yana binta sallah a'a wanda za su dauki sunan iyalanta ƴaƴanta da kuma jikokinta an gane ko waɗannan su ake nufi da iyalanta. Muka ce koda a ce akwai namiji a cikin su ko akwai maza a cikin su, tunda ba wani dalilin da ya nuna cewa banda namiji. Har ma hadisin Ummu Waraka akwai riwaya take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ladani namiji, ya ba su ladani dattijo. Wannan ladanin kuma in ya kira sallah can baya yake komawa ya tsaya kuma ya bi su sallah. Ummu Waraka tana jan su sallah, tana tsaye a tsakiyar sahun gaba. Kaga kenan, idan wancan ladanin zai bi sallar to ashe namiji zai iya bin mace sallah. Amma idan bare ne, ina ce bare anan ina nufin ajnabinta wadda ba muharraminta ba, to sai dai idan tsoho ne tukub wadda baya sha'awar mata, kamar yadda wancan ladanin yake tsoho tukub wa banda namiji lafiyayye. Idan kuma iyalan gidanta ne to shikenan wannan kam dama. Idan haka ta fiska biyu ya nuna cewa za ta iya jan har maza sallah. Amma idan a gidanta ne, iyalan cikin iyalanta ne, kun ga banda ma a ce wai ta maida gidanta masallaci har gidajen unguwanni su zo suna bin sallah, iyalanta aka ce. To mai har za a ce har unguwanni su dinga zuwa ko mutanen unguwa su dinga zuwa, kun ga har da mazan unguwar kenan, daga nan kun ga wuri ya koma masallaci. To iyalanta Ummu Waraka abin da hadisin take nunawa kenan, iyalanta ta fiska biyu har mazan gidan za su iya bi. Fiska ta farko da aka ce iyalanta, ba a ce matan gidan ba, aka ce iyalanta har da maza. Ta fiska ta biyu da ladanin, Allahu a'lam. Na'am, ya hadda mijinta ma idan yazo ya samu tana sallah, babu laifi idan ya jona ya bi ta sallah, ko ya samu tana jan ƴaƴansa sallah, shi kuma shi ma yazo ya sahu ya shiga ciki, babu laifi. Amma dai ba lokacin da za a yi sallar ya ce to bismillah bari na miki kama. Wannan kam kuma ai in yi haka ai ya zama abu nan, ya zama soboro da kenan. Kai ne mai gidan kuma kace bismillah wuce mana ki mana sallah, ya za a yi haka? Ko kaga mutum matarsa ta dauko shi a mota, kaga wannan ai duk dai ba haka ya kamata ba. Yawwa, Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.